Daga muryar Amurka a Washington DC. Mazauraro tare da sallama shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a Washington DC akan mitoci 2531 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM. Haka kuma ana iya bin mu kai tsaye ta Facebook Live a yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bugaje
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro a yau Juma'a 4 ga watan Nuwambar shekarar 2016 zamu magana ne akan rubutu ko marubutan littafin adaban Hausa. Shin kuwa ana karance-karance littafai kamar arada?
Da tsohuwar zuma ake magani, amma yanzu matasanmu sun sanya kafa sun yi fatali da wannan zance. Dalili kuwa shine littattafanmu na adabin baka na da ilmantarwa, nishadantarwa da fadakarwa sun zama ba a bakin komai ba saboda an daina karanta su. Dan yanzu an fi raja'a akan littattafan soyayya. A gaskiya an yi watsi da al'adu masu kyau. To wasu daga cikin ra'ayoyinku kenan da kuka aiko a tambayar da muka muku yau shirin yau da gobe zai tattauna ne da wani fasihin marubucin kasar Hausa da ake kira Ado Ahmad Gidan Dabino dan sanin amfanin adabin mu.
Akwai kuma amsoshin ku na Facebook da Twitter akan tambayar da muka muku game da batun karatun adabi.
To kamar da Maryam ta kyanke samu kudin a shafinmu na Facebook da Twitter mun tambaye ku cewa shin har yanzu ana karanta littattafan adabi na kasar Hausa dan sanin al'adunmu na baya da kuma na yanzu? To sakon farko daga shafinmu na Facebook ya fito ne daga Rahma Abubakar. Tace har gobe ana karanta waɗannan littattafai a makarantu, musamman makarantun gaba da sakandare a sashen Hausa irin su Ruwan Bagaja, Shehu Umar, Kulbana Barna, Jatauna Kyallu, Tatsunoyi da dai makamantansu, domin har a jarrabawa masu kamfito.
Aisha Muhammad Idris tace salam yau da gobe. Hakika yanzu matasa sun yi watsi da karance-karancen littafin adabi dan sanin al'adunmu na baya, saboda mafi yawan mutane sun fi maida hankalinsu da shiga yanar gizo maimakon karanta littattafai.
Fatima Zara Bugaje wata zakara kike wannan Maryam.
Ai gashi nan ko.
Hausawa sun ce da tsohuwar zuma ake magani, amma yanzu matasanmu sun sanya kafa sun yi fatali da wannan zance. Dalili kuwa shine littattafanmu na adabin baka na da ilmantarwa, nishadantarwa da fadakarwa sun zama ba a bakin komai ba saboda an daina karanta su. Dan yanzu an fi raja'a akan littattafan soyayya. A gaskiya an yi watsi da al'adu masu kyau. Shi yasa yanzu yaran Hausawa kawai suna suka tara.
Aisha Rulwani Sa'idu Gairi tace hakika yau da gobe har yanzu sai in ce ba a manta da su ba, musamman irin littafan Kulbana Barna, Jiki Magayi, Matar Mutum Kabarinsa, Magana Jari Ce, Iliya Dan Mai Karfi da dai sauransu. Domin ni har yanzu mijina yakan zo mana da irin waɗannan littattafan domin in dinga karantawa ƴaƴanmu da matan gida domin nishadantarwa.
Sa'idan Ado Salati Goma ga Annabi Rijau tace yau da gobe lalle a shekarun baya littattafan adabi na al'adun Hausawa da kwaftansu na ɗaya daga abubuwan da ɗalibai suka karanta matuƙa, irin su Magana Jari Ce, Ruwan Bagaja, Shehu Umar, Jiki Magayi, Kulɓana Barna da Tatsunoyi da Wasanni, da ma marubutan baya-baya irin suna Inda So da Ƙauna Masoyan Zamani da Ɗako Jika, Wa Zai Auri Jahila da dai sauransu. To amma gaskiya yanzu duk an yi watsi da su sakamakon ci gaba da muka samu na zuwan kwamfutoci da wayoyin salula. To amma kuma fa gaskiya watsi da su ba ƙaramar komawa baya ba ne ga ilimin matasan zamani. Idan aka yi la'akari da cewa wasu tarihin da muke amfana da su yanzu duk an rasa su. A ƙarshe ina roƙon Allah ya sa hakan shi yafi zama alkhairi gare mu dan daraja Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin summa amin. To yanzu Maryam sai a fada kuma sakonnin maza ko
mun ga sun fara
ne saboda muna son mu dan ƙarfafa gwiwar mata su dinga washi isa
haka ne ai
muna karanto su sosai saboda kowa ya shigo.
Haka ne. To ga sakon baba gana Ibrahim Zangon Daura ya ce salam filin yau da gobe. Iya fahimta ta da kuma yadda nake gani musamman al'ummar mu ta Hausa. Gaskiya karance-karancen littafan tatsuniya da almara da ma wasan kwaikwayo ya ja da baya. Inda yawancin matasa suka watsar da wannan al'ada suka rungumi abubuwan da zamani ya zo mana da su. Kamar kafafen sada zumunta na yanar gizo, karanta littafan novels da kuma kallace-kallacen fina-finan Turai da dai sauransu. Yanzu haka ina koyarwa a private school a nan garin Zango, kuma ina koyar da darasin Hausa, Islamic da Arabic, inda mafi yawancin ɗalibai ba su san wani abu shi tatsuniya ko almara da dai sauransu ba.
Sadiq Gwaggo ya ce za mu iya cewa har yanzu akwai marubutan amma sun fi karkata hankalinsu akan fannin soyayya da rayuwar aure idan ka kwatanta da na marubutan baya.
Sai Nura Yawo Abdullahi ya ce tabbas har yanzu ana karanta littattafan adabi sai dai makarantan ba su da yawa kamar a baya.
Ibrahim Usman Barde ya ce a gaskiya VOA ba a karanta su kamar da saboda an samu ababen da ke ɗeba kewa kamar su Facebook, WhatsApp, BBM, Twitter da dai sauransu.
Lamarin Idris ya ce mata ne suke karantawa. Matan ma ba kowace ba sai wacce ba ta da abin yi balantana kuma maza.
To sai kuma Maryam Injamu mu je shafin mu na Twitter inda @smailengelenge yace @voa Hausa to lalle ana karantawa bai kai kamar da ba. Yanzu kam dan gaskiya social media sun kwace wa kowa lokaci abin dai sai a hankali.
@Abbas Chaledi yace ya kamata mu dage wajen karatun littafin adabi na kasar Hausa wanda zai zo mana da martaban Hausa a idanun duniya. Ku tashi lafiya.
To sai daga karshe a sakon na Twitter din yace @Hamza Abawa yace @VOA Hausa a gaskiya an rage karanta su yanzu domin matasa sun maida hankalin su wajen karanta littattafan soyayya. To Maryam mun gode da fatan za su cigaba da aiko mana sako. Sannan akwai abin da nake son in magana Maryam. Yawanci masu aiko da sakonni su dinga bada damar ko kuma su dinga yin uzuri. Suna da yawa sakonnin sannan kuma kullun ka ji mutum ɗaya ne yake aikowa kana karantawa wani zai zaci ana wani son kai ne.
Kowa na shigowa ba shi dama.
Sun to ƴan sababbin da suke shigo da sakonni su ma a dinga yi ana karanta ana sirga saboda kan mutum dan bai ji sakonsa ba kawai ce ai shikenan ba a karanta mun
ba mai adalci ba.
Ba adalci ba kai kuma ai ba kai wasu ba kenan in kai haka. To kin dai ji sakonni da yanda mutane ke faɗa kan magana adabi da karance-karance. Kin karanta wasu ne?
Ai wala ana yi ko karance-karance. Ai ni ka zana da karance-karance tun tasowa
ta. Ina kike tunan da ya zauna muke are har yanzu.
Kaga a magana jari ce jiki magai tun bale jiki magai.
Akwai
anan ne ko wani labarin da shine yaje wani kauye
ne
wani shiga yana zo aka karbe shi ana tsammanin wani babban mutum ne. To tun lokacin ma ni wannan labarin yake sa okay ni ma duk inda zan je ka fito da kyau tsirin yana nuna maka muhimmancin ka fito shiga sutura amma sutura mutum ne.
Ni ba kin ga wanda na furkewa ya zauna mun are wanda tsohon ko in ce na farko prime minister Najeriya ta fara balewa ya rubuta wanda ake kira Shehu Umar. Ina son wannan littafin
ba. Ai ni na kusa na fara amma ban gama wannan littafin ba kai sai na nema ni ma.
To zan baki aro
amma gaskiya
amma sai da alƙawarin ba za a fita mun da shi.
Aba haba ni ba ni ce ta ka fa.
To jiji an gama.
To
yanzu kuma sai mu je shin wane ne Ado Ahmad gidan Dabino daga bakin abokin aikin mu da Zira Hausa ko?
An haifi Ado Ahmad gidan Dabino a Dan Bagina, karamar hukumar Dawakin Kudu a shekarar 1964. Yayi karatun allo a Zangon Bare-bare. Bai samu damar yin karatun boko ba sai da ya kai shekaru 20 sannan ya fara zuwa makarantar yaƙi da jahilci ta masallaci wato makarantar da aka fi sani a Kano da makarantar Baban Ladi. Daga nan yayi karatun sakandare a GSS Warure inda ya samu SSCE a 1990. Daga nan yayi kwas na shekara guda akan karatun makafi da koyon aikin kafinta. A shekarar 2005 kuma ya samu diploma akan aikin sadarwa daga Jami'ar Bayero ta Kano. Ado Ahmad na ɗaya daga cikin fitattun marubutan Hausa na zamani, kuma littafinsa mai suna Inda So da Ƙauna na ɗaya daga cikin fitattun littattafan Hausa na kowane zamani. Ya rike mukamai da dama a ƙungiyoyin marubuta, shine shugaban ƙungiyar marubuta ta Raina Kama. Ya taɓa zama mataimakin shugaban Ana a reshen Kano. Ya zamar mata ma'aji kafin ya zama shugabanta tun shekara 2006 zuwa yau. Ya taɓa zama edita na Film Magazine kasancewarsa ɗaya daga cikin waɗanda suka kafa ta a shekara 1999. Shine mawallafin Mumtaz kuma shugaba, daraktan gudanarwa na gidan Dabino International Nigeria. Nigeria Limited. Ya gabatar da makalu a manyan tarurruka na karawa juna sani a jami'o'i daban-daban na Nigeria. Ado ya samu lambar yabo ta shugaban kasar Nigeria a lokacin shugaba Goodluck Jonathan, wacce ake kira da Member of the Order of the Niger, ko MON a takaice. Dan wasan Hausa ne. Dan jarida kuma mawallafi littattafansa da suka fito su ne inda so da kauna na 1 da na 2 a shekarar 1991 hattara da masoya na 1 da na 2 a shekarar 1993 masoyan zamani na 1 da na 2 a shekarar 1993 wani hanin ga Allah na 1 da na 2 a shekarar 1995 duniya sai sannu a shekarar 1996 sai kuma kaico a shekarar 1997 sai kuma sarkin bankano a shekarar 2004 wanda suka rubuta tare da Sani Yusuf Ayagi.
To mun gode nazar da fada mana ko wane ne Ado Ahmad a takaice a cikin shirin yau da gobe shirin matasa
haka yake Maryam. To yanzu mu je kai tsaye kenan naga mun same shi ai. To assalamu alaikum Mala Ado.
Wa alaikum assalam rahmatullah.
Barka da warhaka.
Barka. Maraba da shirin mu.
Yawa. To Mala Ado da yake dan mu ceci lokaci mun ji nazar ya ga mana wane ne Ado a takeice saboda haka ga ba sai mun bata lokaci a wannan tambayar ba. Mala Ado da farko ya kai ka fara rubuce.
To alhamdulillah ni tun karamin yaro na tashi da sha'awar ba da labari zan yi tunawa akwai wata yayata da muke da mami wasan kai so mu dauka a customer recorder a wannan lokacin na kan yi canje muryoyi na ita ran karamin na ita babba na ita mace da tsoho haka da bayan dai abin ya fara sai kuma wajen 1980 kai na fara rubuta gajerun labarai da nake aikawa tashar da ke da tashin Hausa akwai wani shi da suke da kalashi lokacin Jamus sanan da nan din da su hade da suna wawa da an lokacin suna amfani da Dutchmark don an karanta labari ya kai kamar minti 15 za a biya Dutchmark 150 ko zuwa 160 daga nan ne aka bani shawara cewa to waɗannan da jerin labarai ya kamata fara da wasu zama littafi ka ji daga inda aka fara.
To
Mallam Ado, shin menene muhimmancin adabi?
To ma adabi madubin rayuwar al'umma ne kuma adabi ruwan teku ne idan ya zo tarar da jar kasa sai ya zama ja in ya zo tarar da wajen da rairayi yake fari sai ya zama fari bi ma'ana ana samun lokuta da zamuna ana samun wasu abubuwa dan canza saboda tasirin zamani da wasu abubuwa amma ba wai a ce a bar adabin namu na cin dauri ba amma dai tunda an ce madubin rayuwar mutane ne idan yanzu mutanen yau suna yin kaza to wataƙila adabin da za a ba da labarin su na abin da yake faruwa na yanzu in an ba da labarin shekara 100 baya adabin shekara 100 ba zai zama lallai iri ɗaya da na adabin shekarar da muke ciki ba shi sa ake ce masa madubin rayuwa ne.
Haka to Mala Ado Ahmad, yawanci zaka ga da littattafan su magana jari su ruwan bagaja kamar da yanda ka ji mun ambace su wanda suka wuce a baya. To da ka zo na san littafin ka da yafi kowanne karbuwa a lokacin ya fara yin suna kafin kai wasu a baya shine Inda So Da Kauna, wanda kuma yana daga cikin littattafan da a farko yan wasan Hausa fina-finai kenan
suka
yi shi wanda kai kana cikin wanda kuka maida shi film. Shin yaya aka kai tunanin yin Inda So Da Kauna a wannan lokacin maimakon irin kila zubin baya na sun Shehu Umar na su Shehu Jaha irin wannan littattafan?
To ni ina da masaniya ko faruwar abin da ya faru ba wanda suka san Ado sun san labarin Inda So Da Kauna akwai wani abu na suke rayuwa ta gaske saboda haka wasu abubuwa ne a rayuwata waɗanda na gansu kuma nake kokarin in nusar da mutane iri na matasa a lokacin kuma yanzu na tsufa tun da shekara 26 baya na san gaya musu cewa ya kamata in abu kaza ya same su ga hanyar da za su tara kansu in abu kaza ya same su ko kuma ga yadda za su kasa mu kansu a cikin wannan ne abin da ya sa za su ga abin ya kusan shafa kowa saboda rayuwar da suke faruwa ta zahiri a shekaru 25 din matsalar aure kaka da jikata ita kakar ta zama kuɗi ne a gabanta kai kuma soyayya ce a gabanka kai da yarinya kakar ta yi cikin da ke ba ta san talaka sai wanda zai dinga kawo mata dan haka ki
na tuna ido a kwabo sunanta ko
yau a idancin naira.
Idancin naira yau idancin naira.
Na idancin naira yau wato kaga wannan shine sai na dauki abin da ya faru ga rayuwa ta a wani bangaren na saka na kuma baddala wasu abubuwa saboda wasu dalilai ba za a ce an tafi daga kwabo da kwabo ba amma dai an dau wasu abubuwa kamar a ce kashi 50 ko kashi 60 na rayuwa ta zahiri wadda ta faru aka saka aka kuma kawo 40 aka tsara da wasu abubuwa don hannusar da mutane.
To bayan wannan kafin naga Maryam bakin ta na motsi
to ina ji yana bayani na sai to yana ɗaukar tsawon lokaci kafin ka rubuta littafi.
Eh gaskiya musamman da yake sun san rubutun kala-kala ne wasu sukan yi su daga cikin daga bubu sai tukunya sai a cikin ɗakin su da sun fito su je su buga to ni ba na irin wannan tun da Allah ya sa na fara rubutu. Na dogara ko na shafi na rafi malaman jami'a tun daga kan su Professor Ibrahim Yaraya da Professor MT Galadanci Allah ya ji ransa ya gafarta musu bayan nan kuma irin su Professor Saidu Muhammad Sau wanda su ne jagorori na su ne madubi na su ne gadare na waɗanda suka dinga gyara min suna ba ni shawarwari dan haka na dau lokaci dan sai in kai gyara littafi ya wata uku ba a gama gyara ba sabanin na yanzu da zaura da an zaru da littafi na kan yi shekara daya a kuma a gama rubutu a gama duba a aika da dan haka za ka ga a shekara na dinga littafai za ka ga alibai zai na yi inda haka za ka gani na kan shekara kafin in saba littafi.
Maimakon kai kara bitiri ko kara zibi. To yau ado abinda nake son mu gane shi ne yawanci mutanenmu idan aka yi maganar basira ko fikira ko ilimi tunanin mutum da yake zuwa shi ne ya yi digiri kaza digirgir sai gashi kai sai da kai karatun allo sai da kai girma ma ya zo ka zama saurayi sannan ka fara koyon yadda za ka yi boko har zuwa lokacin da ka yi diplomarka ta aikin jarida a jami'ar Bayero. Shin menene zaka iya bambance mana tsakanin ilimi da kuma basira?
Ai masana sukan ce marubuci haihuwarsa ake yi bayinsa ake ba. Da turanci yana cewa writers are born not made. Wato idan Allah ya baka basira ta kirkira ta sha bamban da manazarci wanda yake malamin jami'a. Bari ba da misali 1994 ko shekara 22 Professor Antiyan Galadanci na bashi littafi na mai suna Hakar a Masoya ya karanta ya yi min gyara ya yi wata uku a gurinsa da ya gama na je gurinsa karba a nan ciran cikin Malado akwai wani sunan gari da ka saka sunan bai dace ba amma a zaman wata uku nan gaskiya na kasa canja sunan su zakar makarawa ba na haram biro yana ba ni biro sai na canja na soke sai na sa ban yi minti da yawa sai ku ta ga bambancin me kirkira da manazarci. Manazarci zai iya gano maka kuskure amma bai da basira kirkira wata kila dan haka ba zai iya gyara ba
sai dai ga maka gyara.
Yauwa baiwar rubutu daban baiwar kuma ilimi na ka iya gyara ko ka gano kuskure daban bisa kowa da mahallinsa dan haka marubuci daban dan baiwa ne idan baka da baiwa yanzu aka kulle ka a daki aka kawo wani malami professor aka kulle a daki aka ce daga nan zuwa safa idan baka rubuta shafi 100 ba za a kashe su
to kila da kila wallahi sai
dai kila da sun karati
wani haka to amma da ka zo ado lokacin da ka zo ka fara film din inda so da kauna wannan littafin da ka mai da shi film wanda anan aka san sunayen su irin su kai fice sosai a duniya misali irin su shi kansu su Bandawari su Shehu Hassan Kano su Biba Hawwa Ali Dodoke na Allah ya ji kanta duk yana cikin abin da ya fito da su to sai ake tsammanin za ku zarce da fina-finan Hausa musamman kai kanka sai kuma gashi yanzu an kuba ku yi ba ko kuma kuna yi jifa-jifa ne sai gashi ana ta cewa film din ba a al'adu ba a abin da ya dace anya ado ba ku yi watsi da harkan nan ta film ba kuwa
wallahi mun yi wasu rika
kuma
mun ga kamar kuskuren yin haka domin gaskiya ne muka kafa masana'antar kuma mu muka fara ni ne inda sau da kauna Adamu Mamman ya yi kwaban masoyi bala ana zabi lati wani littafin sa daga namun ta kuma littafin haka dai za a ga kamar mu
shi kan shi
a wannan tsakanin mu a shi littafin mu a mun mai da su sinatine sannan kuma aka kafa kungiyar masu shirya sinatine ta farko a arewacin Najeriya wadda ake ta kan sattin ne ka fasa ta shi da ni da Ibrahim Mandawari da Bala Anzulazi Lata da Awal Muhammad Sabir dan abin da ba sai da yan grafa da Adamu Mamman Kwaban Masoyi da Awal Marshall da sauran suna man tsoron dai amma dai waɗannan su suka zama suka rubuta tsarin mulkin kungiyar masu shirya kina kai na farko a arewacin Najeriya amma da tafiya sai tafiya wasu abubuwa na ƙalubale suka zo sai muka ɗan ja baya to wannan ja bayan ko yanzu ana cewa mu muka bari aka yi kaza mu muka bari to amma wani lokacin idan abu ya zo kai ba hukuma ba ne idan kana ganin wasu kurakurai illa dai ka ba da shawara ka ce a yi kaza to wasu kuma sai ka ga shawarar ma da ka ba da wani sai ce hasada ce ai ba a yayinka yanzu ka zama old timer ba a ka gane to
wato an wuce yayin mutum
ya yi shiga kaya ka gane to irin wannan maganganun to wani lokaci sai kai hakuri idan na zuciyarka a zuciyarka dai Allah ya san kana ganin ana yin wani abu wanda bai kamata ba kuma da man addinance ma an ce ko ka ji a zuciyarka ko ka aikata da hannu ko ka faɗa da baki to wanda kaga za ka iya shiga ta yi ko to wannan gaskiya magana ita ta jawo wasu daga cikin su ka ja baya
kafin ka faɗi dalilin ko kuma yadda kuka ɗan yi nadamar abin
muna so mu san wace matsala ce ta sa kuka ja baya
to matsalar shi ne mu a matsayin mu na kamar mu da tawa za mu ce tunda yanzu shekara ta 50 da albejis inda kuɗa aka haife ni shekara ta 53 ko za a ce ta kaga wanda yake kara 54 ai ba zai fito yana rasu karawa ba ni dai akan yanda na ɗauki kaina da zan iya fitowa in yi rawa saboda ina da mata ɗaya da 'ya'ya biyar watakila za a ga zan bawa 'ya'yana abin kunya a cewa ban ku yana rawa da kaza da kaza da kaza kaga wannan ba zai yi ba sai kuma su masu kallon su ma sai suka zama cewa watakila idan ku zo kai abu mai ma'ana mai mahimmanci ba rawa ba haka wasu
sai ka ji shiru
an tsau wannan ɗin sun fi kan wancan wanda watakila ake ganin rawa da waƙar tana jan hankali saboda in kace a nishaɗin watsarwa da sauransu to irin waɗannan wasu daga cikin shi sa suke ɗan ja da baya da wasu abubuwa amma idan suna fi ne waɗanda suke ba waɗanda suka zafi wannan za a iya kiranka ko kuma za ka iya naka na kanka na kamfaninka ka ga ka yi shi yanda za ka ga ba rawa ba waƙa na taɓa yin fim wannan wanda kuma duk duniya an kalle shi a Poland na nuna shi a Germany na nuna shi a New Delhi
na nuna ta
a ƙasashen ƙasashe hudu kenan a kalla kuma duka cikin ɗaliban harsunan Afirka da ɗaliban koyar da tunatunai na Afirka na biyu na nuna kaga ba rawa ba waƙa za ka zauna kuma awa ɗaya da rabi labari ya rike ka saboda haka ni ina ganin ba da mutane za su tsoro ba waƙar ce kawai a bakso ba a saƙon kamar yadda za a faka ni ake so a koyar da kai ni ake so a kuɗe da kai amma da yake kowa da irin ciwon da ya karɓe shi ya yi makwabcin ya fi ya fi
ya zai gura to ka ce ka yi nadamar ɗazu ka nuna mana cewa yawa na ce ɗazu ka ce kun yi nadamar yanda kuka bar abin haka to yanzu da kuka ɗan yi nadamar cewa da ba ku bar shi ya kufce ɗin ba ya yi kamata me kuke tunani a kai
to abin da muka yi nadamar shi ne kafa ƙungiyar da muka yi a farko kamata yi mata ƙofa ɗaya ka gane sai muka fata kamar gidan kureji ta ko'ina sai ka shigo fiye ta nan ka fita ta nan ka fita nan ka gane wannan jirgi wa'annan mutane da na gaya maka lissafa maka to wajen mutum bakwai wanda suka zauna aka rubuta tsarin mulkin ƙungiyar da sai su ce kofa ɗaya ce ta shiga shi ne nadamar da muka yi ba mu yi zaton za ta bunƙasa
ta
fafi ta zama wata babbar masana'anta wadda za ta zama mai ba da miliyoyin kuɗi ba mai ba wa mutane aiki ne ba to wannan shi ne nadamar na cewa da mun yi mata kofa kwaya ɗaya Allah ne ya kaddaro za a yi haka amma yanzu abin da muke wanda suke shugabanci muna ba su shawarar da ya kamata a yi kaza a yi kaza a yi kaza saboda rayuwar duniya ba rayuwar kuɗi ce kawai rayuwa ba kuma ba abin da za ka samu a rayuwa shi ne me za ka bar wa iyalinka me za ka bar wa na baya me za a kalla a yabe ka da shi ko a sauke ka da shi a rayuwarka.
Haka
to saboda kaga muna gaya wa shugabannin da suke jagoranci su yi kaza su kyauta ta kaza su ma yaran waɗanda za su iya jin magana mu za mu iya gaya musu su yi kaza su bar kaza waɗanda ko suke ganin sun fi ƙarfin a gaya musu ko kuma suna ganin sun yi kuɗi ko sun ɗaukaka ko sun shahara sai ka kyale su amma dai kowane matsayi mutum ya taka kowace shahara mutum ya yi a harkar waƙa ta taba bansa ne.
Haka ne gaskiya baba da baban
shi. To Malam Ado kai a naka karance-karancen waye marubucin da ka fi sha'awa?
To ni a karance-karance na Jabiru Abdullahi shi ne marubuci na farko wanda shi ne labarin littafi guda ɗaya da na taɓa karantawa daga bango zuwa bango daga A zuwa Z wato na gari na kowa Mugushani Abdullahi shine marubuci na da na taba karanta littafin sa. Saboda ni ina da wani sabani ni ba ma abokin karanta karancen nishadi bane. Eh karanta karance na na bincike na fi.
Eh
ni fa za ka ji wasu na ta marubuci ai sai yana karatu ne ina karatu na bincike. Ina na rubuta kafidi ina gabatarwa a duniya da gida Najeriya. Kuma ina rubuta na bincike. Da haka dole in ga karanta abin da ya shafi abin da nake ne amma dan in tun yanzu a rayuwata ban taba karanta littafi guda 10 wanda wani ya buga na karanta ba sai dai ko wanda aka kawo aiki a office na ko company na aka bani in editing ko kuma wanda malamai na jami'a lokacin da suke bani aikin don karanta a madadin su to na karanta daruruwa ban madadin don karanta dan misali ni ba ma abokin karatu ne
to Mala Ado kana tafiye tafiye kasashe da dama kamar yanzu ma wanda suke kallon a Facebook live suna ganin hotunan da kasu magana muka dauka daga shafin ka dinnan yawanci sits Faransa Ingila Italia India duk wayannan kasashen da kake zuwa mugun kudi kai ne haka ko ko wani ne yake gayyata ka na ce wannan kasashen mugun kudi kai ne haka irin kudi sosai da Bahaushe yake cewa mugun kudi ko ya kawai ka buga ka
abinda zai ba mutane mamaki
eh
kamar yadda ka faɗa a Turai na je kasashe kamar 5 sannan a sauran kasashe na je kasashe sama da 15 akalla na je kasashe sama da 20 da wani abu ni talaka ne ba mai kudi bane ne mai sifan asiri ne kuma mai suna ne da daukaka alhamdulillah domin wani lokacin Allah ya baka suna ya baka komai ya baka jama'a saboda haka ko kana da kudi ko baka da kudi kake tafiya yawancin tafiye-tafiyen da nake aikin rubutu ne yake kai na farko jamus na tafi jamus takarda aka ga yake ne gabatar a jami'ar Sowas a kan ne ta kafan soyayya samu wasu da bunƙasar sa a ƙasar Hausa na je jamus ne wannan ta ga gayyata ce wadda masu taro suka yi kokari su ma na yi kokari na dan da ana iya gayyata kafin ka tabbiya ta cikin jirgi ka zo kuma su baka fasalci su baka kuɗin da za ka gabatar da takarda su baka inshora da sauransu sannan ta biyu na tafi Paris dan ma OIF Organization International de la Francophonie yake ba mini wani aiki da UNESCO da su Dr. Malam Garba da su Bako da suke da shigo a Yamai mambar da cikin harsunan Hausa da gabarmanci da fulanci da Bambara daga Madi da mun gama aikin haka da yake mun muka tafi Paris sannan muka tafi Italy a ganin ma ba za a ce a dai saboda kudi sane da a wani aiki kuka yi wa ma'aikata ko hukuma kuma a da yake ka tafi sannan na tashi na tafi London London wannan ita ce na tafi dan kaina na je na zama rubutu wata guda kaga wannan ke kawai kwade za ta addu'a mai tsara kudin sa yayi
abin ya tuka ni ko ya ingila
ya tafi
to mala
da bambancin ka zuba kudin da ka tafi dan yawon shakatawa an ga yake ka dan ilimi dan sana'a ka dan aikin ka dan haka mafi yawan tafiye tafiyen da nake yi
haka ne to mala Ado me zaka duk da kai baka karance karance kamar yadda kace to me zaka ce mu me zaka ce ma mutane game da muhimmancin karatu kaga san yanzu ba cika karatu kamar da ba irin
musamman fitar fina abu ne da
sauran yana da kyau musamman a yanzu rayuwar da ta zama ya ke ta a duniya a tafin hannu akan yi rubuce-rubuce a kafafen sadarwa akan yi rubuce-rubuce a cikin jaridu akan yi rubuce-rubuce a cikin wannan yana da kyau musamman mutanen mu matasa su yi karance-karance don su san abubuwan da su sani ba a rayuwar su yau da kullum ko a shugabannin su ko a jagororin su musamman da nake ni ina karatu to karatu na bincike kan ba ni dama in san abubuwan da ban sani ba na tarihi ne ko na wasu al'adu ko na wani kimiyya ko na wani kaza ko na wani kaza ka gane kamar sa da akwai lokacin da zan yi littafin mata da shashiran kayan maye na yi karance karance na yi bincike na kuma hira da ma ɗan shaye-shayen matan kaga wannan duk bincike ne wanda matasan ne ya kamata karance karance da za su dinga zai taimaka musu kuma rubuce-rubuce ma ko kana rubuce-rubucen ban ce ta kai karatu bincike ba ni na nishadi ne ba ne ina fatan ma
kula da ni ma na gane
ba ba na karatu ba dan tara
to
gam
to lokaci yayi Haji Ado Ahmad gidan Dabino mun gode kwarai amma cikin kalma daya kana son wani dan kai gaje ka
eh ina son dana ya gaje ni
to Allah ya nuna
ina kokari in nuna miki mana kan da alamar sa maza san shi ba a tsika wa mutum da tura rubutu sai da Allah ba
to mun gode sosai lokaci yayi ba zai kyale ba mu kai boye
yadda muke ci gaba gaskiya kan
to za a iya kaman kasancewa yayi
eh masaura kuna iya ci gaba da tuntubar mu ta shafukan mu na Facebook da Twitter ta larabar sunayen mu
to haka yake amadadin ita
Maryam Bashir Bugaji
sai kuma Daniel Brown wanda shine jagoranci shirin da kuma injiniyan mu ne wato Pascal Valaris sai ni Usman Ahmad Kabara daga nan birnin Washington DC ke cewa Allah ya hada mu a wani sabon shirin yau da gobe ranar Litinin abin cin na da tuwa sai ka zaba ba wani ya musu